أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Godiya Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana ta talata, muna lissafa hudu kenan ko ga watan Ramadan, hijira 1438. Miladin Isa alayhi salam, yau muna lissafa 30 daidai ko ga watan 5 2017. Zamu ci gaba da tafsiri da muka saba a wannan masallaci na Madinatu Taqwa, alƙashin kwalejin Hadi Rasul Foundation for Islamic Culture and Culture, Tudun Salmanu, anguwan Sarakuna. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم.
نعم، فإن زعلتم كم مجانا yanayin kuma iyali wanda aka yanke jiya, aka kawo abin da ya shafi umurni da kulawa da sallah, da musamman sallar la'asar da tsayawa da ibada don Allah, da kuma fadin yanayin yanda za a yi sallah idan ta kama a halin yaki ko tsoro. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal ladina yatawaffawna minkum, waɗanda aka karɓi ransu a cikinku, wa yazaruna azwajan, suka mutu suka bar matayensu, wasiyatan li azwajihim, an rubuta musu cewa su yi wasiya wa matansu. Wannan wasiya mata'an za a jiyar da su daɗi ne ilal hauli har shekara ɗaya gaira ikiraj, ba tare da an fitar da su ba. Wannan hadisi, wannan aya, Abdullah ibn Abbas yace wannan aya ta sauka ne kafin saukan ayan raba gado, kafin kuma a tabbatar da yanayin yanda za a rinka yin idda. Mace ta kasance a farkon musulunci, idan mijinta mutuwansa ajalinsa ya kusanto, yana kwance baya da lafiya, amma fa a cikin musulmi, to sai ya matarsa wasiya a cikin dukiyarsa, ya ce a ciyar da ita, a shayar da ita, a rinka mata sutura, ta kuma zauna a ɗakinta na shekara ɗaya. Shi ne wasiyar da musulunci ya rubuta. Ciyarwan shekara ɗaya, shayarwan shekara ɗaya, sutura na shekara ɗaya, ba da mahallin zama na shekara ɗaya. Haka Abdullahi ibn Abbas ya ce. Wa kana zalika hazuha min almirasi min mali zawjiha, wannan iyakacin rabanta kenan daga cikin gado a dukiyar mijinka. Wannan kafin musulunci, kafin a saukar da ayan raba gado, haka ake yi. Wa in kana min ahlil madar, idan ta kasance kana daga cikin masu zama ne a cikin garuruwa, saka na dai ta zauja sai ta ci gaba da zama a cikin ɗakin mijinta, hatta ta bi baitan har sai ta gina nata ɗaki. Wa in kana min ahlil wabar, idan ta kasance cikin makiyaya ne, masu yawo da tantuna, don makiyaya sukan yi wabar fatan raƙumi a jemi a gyara a dinke sai a rinka yin tanki an je inda aka zo aka yi zango sai a sarkafa itace sai a yafa wannan fatan akai to shine dakin su in ka kasance cikin irin wayannan ne sakana baita zaujiha sai ta zauna a dakin mijinta hatta ta gudula baitan har sai ta dinka yanayin nata tanki da za ta shiga ciki fata ta hawwala ilaihi sai ta fita daga dakin mijin nata ko tantin mijinta kuma sai ta koma nata sabon tanki da kai wa in kharajat min baiti zawjiha in ko ta riga ta fita daga dakin mijinta aka zawwajar ko tai aure kafin lokaci ya shekara yayi fala nafaqata laha wala sukuna ba wani abinci da za a bata ba wani mazauni da za a bata dama ce aka yi aka wata ta mata to shine Allah subhanahu wataala ya ce mata'an ajiyar da ita dadi ila lahul zuwa ga shekara gairu ikraj ba tare da an fid da ita ba saboda a kyautata mata har ta gama ta samu inda za ta samu ta zauna amma in ta fita to ita ta fita da kanta summa nusqatil wasiyya bi ayatil mawarith sannan aka shafe wasiyyan da ayan gado wa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la wasiyata li warithin babu wasiya ga magaji sai zama koda mutum in dai mutum yana da gado a cikin dukiyar wanda ya rasu to ba zai ce kuma bayan rasu wannan a bashi kaza ba tara'a ba ta yadda da wannan sai dai yana da rai ne ya masa kyauta wannan kyauta ta zauna amma bayan rasu sai ce kuma a bashi kaza kuma sannan a zo rabon gado a bashi wani abu a ciki ba bai halatta ba shikenan aka yi nassin hukuncin jiyar da ita dadi da yi mata wasiya na shekara guda da cewa yanzu kuma zaman an rage mata ba za ta shekara guda ba sai aka mayar mata da zaman wata hudu da kwana goma aka kuma raba mata aka yanki gado kuma aka bata aka ce wallazina yatakawna minkum yazaluna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara to wannan shine abinda Abdullahi ibn Abbasin ya bambata game da wannan aya wa in kharajna idan suka fita da kansu an ce su zauna shekara a ba su abincin shekara a ba su sutura wanda zai rike su shekara a ba su abin da za su ci na shekara to sai suka ki hakuri suka fita tun kafin lokaci yayi wala junaha alaikum nan ba laifi a kan ku fi ma fa'alna fi anfusihinna cikin abin da su suka aikata a ganin daman su suka ga dama suka fita tunda su suka ga dama suka fita to babu matsala a kan ku ba ku kace su fita ba dan haka babu maganan kuma ciyarwa ba za a bi ta da ciyarwa inda ta tafi ba ba za a bi ta da ciyarwa inda ta tafi ba ba za a bi ta da sutura inda ta tafi ba ita ta hana kanta min ma'rufin na abin da ya kamata kuma malamai suka ce amma fa nan shar'i matukar ba ta kasance tana da ciki ba idan ta kasance tana da ciki to har yanzu waliyai suna da haƙƙi a kanta ba za su bar ta ta fita ba saboda akwai juna biyu na dan uwansu a jikinta dan haka dole ta yi wannan zama din haka wasu malamai suka ce wallahu Allah azizun mabwayi ne ba abin da yake gagaransa hakimun mai hikima ne yanda ya tsara muku yanda za ku rike waɗanda mazajensu suka rasu suka bar su
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
وللمطلقات متاع ما تندى أكتشيس سوكما سنا دحك أجيال دسودا إيسوما بالمعروف تهنيا ديك ماتا وانا حقا حقيني على المتقين واجبي أكون مزاجي wa'anda suke tsoron Allah idan sun rabu da matansu su ba su jiyarwa su jiyar da su daɗi wannan mun faɗe shi a baya a cikin karatunmu na baya cewa idan mace ta yi idda da a sallame ta a ba ta wani abu da za ta tafi da shi a sa'ad sa'id ibn jubair da abul aliya da zuhuri suka ce abinda ake nufi da mata din nan a wannan aya almut'a ba da wani abun da za a ji daɗi waye wajibatun li kulli mutallaqa ko a fahimtar su wajiba ne wajibi ne a babu a ba da wannan mut'a din ga duk matan da aka sace ta wa zahaba ashabu abi hanifa saban abi hanifa suka tafi cewa mut'an nan da aka yi magana wadda ta wajaba ga wanda aka sake su to duk wanda aka sake ta tana da wannan haƙi in dai ta bangaren addinin musulunci ne amma ba za a tilasta miji bisa ya bayar ba wajiba ba wannan shi ban ta fatawan wayancan da fatawan Ashabu Abu Hanifa suka ce ba wajiba bane ganin dama ne in matar an tare da ita kenan wanda ba a tare da ita ba kuma ba a yanka mata sadaki ba to ita ce jiyar da ita wajibi dadin nan wajibi saboda ita ba ta da sadaki an riga an faɗi sadakinta ba a tare da ita ba kuma aka rabu da ita to wannan jiyar wajibi dadi gare ta wajibi ne a ba ta wani abu tunda ita ba ta da nisfu as-sada an gane sashen malamai suka ce abinda ake nufi da jin dadi a wannan aya ba wani jiyarwa ba wani jiyar da dadi su abinda suka fahimta kawai ma'anar jiyar da dadi shi ne ai za ka ba ta abinci tana cikin idda za ka ba ta sutura tana cikin idda za ka ba ta wajen zama tana cikin idda to kar ka kore ta daga ka fice ta ka kore ta to wannan barin ta zauna a cikin gidan ta ji wannan ta ci abincinta ta yi har ta gama idanta to suka ce wannan shi ne jiyar da dadi a wurin dan haka babu wani jiyarwan dadi daban wanda kuma za a ce bayan wannan dawaniya da ta mata ka sake kawo wani abu ka bata don haka shi ne suka ce al-muradu huna an-nafaqatu as-sukuna abinda ake nufi da an-nafaqa anan wajen zama a bata wuri da za ta zauna har ta gama idda shi ne abinda ake nufi na'am
kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun
kazalika yanda kuka ji wayannan bayanai yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah yake nuna muku alamomin shiriyarsa la'allakum watakila ku ta'qiluna ku yi aiki da hankalinku ku gane wannan hukunci na'am
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم علوب حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
أيما كان ياتي a can baya sai aka kawo cewa gudun yaƙi na jihadi don ɗaukaka addinin Allah haramun kuma bai da wani amfani kuma dan mutum ya gudu ma ba zai tsere ma mutuwa ba sai aka kawo misali wanda zai ja hankalin mutane ga barin gudu a wurin yaƙi shine malamin yace lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana hukuncen zamantakewan iyali dalla-dalla da tsarin da zai haɗa zamantakewa da zumunta tsakanin dangin mata da dangin miji ko da arabu shi yasa aka ce ka ji yadda ita zaɓi ka kyauta ta mata kai ne to ko da arabu dai akwai sauran zumunta ko kuma ayoyin suka yi magana yadda za a yi a gyara zamantakewa ɗin wanda zai iya yiwuwa a samu kome kenan to bayan ta sai kawo hukunce-hukuncen jihadi domin a kare aqidar musulunci me yasa ake jihadi ba jihadi ha kawai a faɗa mutane a samu dukansu a samu kashe su ba daga dalilin ba a na farko kare aqidar musulunci kamar misali an wasu mutane sun taso da ƙarfi da yaji suna son sanayin addini to haka aqidar musulunci dole ta tabbata a bayan ƙasa don haka za ku yi duk abin da za ku iya don ku bari tabbatar da wannan addinin ana yin shi ne kare aqidar musulunci kuma da kare al-muqaddasat siyanat al-muqaddasat kare wurare masu tsarki don misali wasu sun taso suna kona masallatai ko makarantun musulunci to dole ne a tashi a yaƙe su to wannan shi ma shi zai kawo jihadi wa ta'min al-bi'a as-saliha lil-usrati al-muslima a samar da wato wuri a samu environment wanda yake da peace and stability yanayin guri mai zaman lafiya da kwanciyar hankali matuƙar akwai wasu mutane wanda sun hana musulmi suna musu farmaki suna musu barazana to nan ma dole ne musulmi su tashi su yi jihadi don su kare yankinsu don su zauna lafiya to wannan ma yana kawo a yi jihadi ana son a samu yanayi wanda yake mai lafiya musulmi ya yi harkar cikin kwanciyar hankali yayi ibada cikin kwanciyar hankali, yayi kasuwanci cikin kwanciyar hankali, su gudanar da mulkin su cikin kwanciyar hankali, idan akwai wanda suke kokarin su hana wannan to za a yake su. Na'am, don babu jaruwa ga addini matukan al'umma bata samu jaruwa sun samu kwanciyar hankali ba. Wala baqa'a laha wala khuluda illa bi baqa'il haqqi wa al-farihi, kuma bayyuwa musulmi su dawwama bayyuwa samu kwanciyar hankali sai an samu tabbatar da gaskiya da kuma su taimakon gaskiya. To shine Allah subhanahu wa ta'ala sai yake mana misali ga waɗanda suke tsoron yaki suka gudu saboda suna tsoron kada yaki ya same su, sai kuma Allah ya halakar da su. Malamai sun saba cikin wannan aya fuska biyu, wasu kace gudun yaki ne, wasu kace gudun alloba ne. To duka a musulunci haramun ne, gudun yaki haramun ne, gudun alloba ma haramun ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara allazina kharaju min diyarihim, baka ga wa'anda suka fita daga gidajensu ba, wahum ulufun, ga su dubbai, sun fita don yin hazaral mauti, sun fita don tsoron mutuwa. فقال لهم الله موتوا سي الله سبحانه وتعالى يتي موتوا كموتوا da suka yi gudun mutuwa sai bai musu amfani ba sai Allah ya kashe su kuma a hayahu sannan Allah subhanahu wataala ya raya su. Abdullahi ibn Abbas yace yanda abin yake shine wani sarki ne daga cikin sarakunan Bani Isra'ila aka umurce shi da ya fita zuwa yakin makiyansu, ya fita zuwa yakan kafirai wanda suke yakansu, sai suka fita dan yaki. Lokacin da suka fita yaki sai suka ji tsoro, suka noke a hanya, ba su isa wurin da ake yakin ba. Sai suka ce wa sarkinsu, kasar da kace mu je yakin ana alloba a kasar, dan haka kar ka je kasar, mu zauna mu jira a nan har sai alloban ya yanke. Kun san musulunci ana alloba ba za ta shiga wuri. To sai suka kawo wannan labarin, kuma ƙarya ne ba gaskiya ba ne. Fa qala lahum Allahu mutu, dan haka sai Allah ya aiko mala'ika ce musu su mutu, aka hura musu wani abu suka mutu ga baki ɗaya. To shi ne malamai suka ce adadin waɗanda suka yi wannan abu kamar yadda Muqatil da Kalbi suka ce, suka ce mutum 1,800 ne. Abu Rauqin yace a'a mutum 10,000 ne. Abu Malikin yace a'a 30,000 ne, su mutum 30,000 ne. Imam Suddi yace su mutum 30,000 da yan kai ne. Ibn Jurayj yace 40,000 ne. Atha ibn Abi Rabah yace 90,000 ne. Imam Dhahhak yace suna daya da yawan gaske, dubbai ne da yawa kawai, kar a ce 10,000 ne. To fadin Allah da yake hun ulufun, yake wahun ulufun, to ulufu jam'ul kasra, jam'ul kasra jam'in yawa, yawan yawa. Ba a cewa ulufu sai kamar yadda abin da wannan yake ta dubun dubannai, an gane ai Hausa suka ce dubun dubannai ko dubun dubata. Dan haka ulufun ne da Allah subhanahu wataala ce wahum alafun, to alafun jam'u qilla ne. To da sai a ce su 1,800, 9,000, 10,000, 4,000 su ne alafu. Amma tun da aka ce ulufu, to a wurin Larabawa ya wuce 10,000. Yawwa, jam'u kasra ne saboda aka ya wuce 10,000. Dan haka masu cewa 10,000 ne ba ta su ake yi ba, amma da kamar masu cewa 30,000, da masu cewa 40,000, da masu faɗin makamancin haka, to gaskiya lugar Larabci ta fi goyon bayan su wajen yawan abin da ake adadin waɗanda suka je wannan yaƙi. Amma shi sanin adadi ba lallai ba ne, amma dai Allah subhanahu wataala ya faɗakar da mutane ba kaɗan ba ne. Wahum ulufun, su dubbai ne. Aka ce fa makasu mauta 8 ayyamin, sun mutu na kwana 8 a tantafaku har sai da suka yi ɗoyi. Wa balaga bani Isra'ila mautu ashabihim, bani Isra'ila suka ji labarin ai mutanensu da suka fita yakin nan duk sun mutu. Fa kharaju, suka fito ilaihim zuwa gare su, liyadfanuhum, don su binne. Fa ajazu anhum, min kasarati suka yi ta biso suka yi ta biso har abin ya fi karfin su saboda yawan su fa hazaru alaihim alkhaza'ira sai suka musu shingaye suka rurrufe su a cikin shingaye thumma ahayahum allah ta'ala ba'da samaniyata ayyam bayan su kwana takwas sai allah hura musu rai sai suka tashi fa baqiyatihim min rihin natni allati kanat fihim ba'da almaut sai aka bar warin kashi warin koyin mutuwar su a jikin su dan haka duk da Allah ya bar musu ayayi su da iya su zama aya ne Allah Allah na raya matattu ko ba haka ba yanzu an raya su kar ka zo ka ce ah baka yadda ba to dan uwanka da yaje wannan yaki ya gudu yaki zuwa yaki aka kashe shi sai ya zama yana warin gawa kai kuma ba ka warin gawa to duk cuɗanyar da suka yi ta yi cikin yan uwan su sai zama su wanda wannan waki aka abu gare shi shi ya rayuwa zuwa ƙarshen rayuwarsa yana warin gawa dan ya zama aya dan kuma gara ce ah an ya mutu gaskiya ne kuwa ai ba kaza kaza bane Allah ya bar su sun mutu har sun ruba sannan ya dawo musu da ransu aka ce har ƴaƴan su ma da suka haifa har yanzu cikin zuriyar bari Isra'ila akwai masu wannan warin kashin wancan gadan asali din dan haka duk jikokin wayannan da aka sake raya sun nan suna da wannan warin Imam Suddi shi kuma ana shi fadi yace alloba ne ya auku a cikin bani Isra'ila dama na ce muku wancan maganan yaki ne ko wannan kuma shi kuma yace su kuma sun ce alloba gudun alloba ne alloba ne ya auku a cikin bani Isra'ila sai wasu mutane suka fita a ƙa'idan alloba idan ana yi a garin ku ba za ka bar garin ba idan ka ji ana yi a wani gari ba za ka shiga ba wani lokaci sayyidina Umar ya fita da mutane da yawa wajen yaƙi shikenan zai shiga wani gari sai aka ce masa garin ana alloba sai wani daga cikin sahabbai sai ce masa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana alloba a gari kar ku shiga idan kuna ciki kuma kar ku shiga hikimar haka ce kai kar ka shiga ka jefa kanka cikin la tulqu bi aydikum illa tahannuka ko kai kuma me yasa aka ce kar ka fita kar ka je ka fita ka harba ma wasu gari inda su ba su da wannan cuta kaga a cikin musulunci akwai ilimin prevention is greater than cure to wa ana maganar prevention ne ke sa ce kar ka fita in ka fita za ka je ka samu wasu ka harbe su da wannan ciwo to kamar yanzu kamar Ebola ne yawa kamar tsarin su Ebola shi ake cewa annoba ko to sai to a ƙa'idar musulunci mutum baya gudu to shikenan su sai suka gudu su wayannan bani Isra'ila din sai karadu minhum haribina suka fita daga garin suna gudu min diyarin daga gidajen su hatta tahu ila makanin har sai da suke wani wuri ne nisa daga garin amma tu sai Allah ya kashe su gaba daya wata farrat al izamu kasusuwan su har ta baballe saboda sun gama rubewa wata qatta'a awsalum gabobin su da suka yayyanke fata alaihi muddatun zamani mai tsawo ta zo musu wa kalbaliya ta jisaduhum hadikin su ya rube kamar rabihin nabiyun sai wani annabi ya shude ta gurin yuqalu lahu hizqilu ana ce masa nabiyullahi hizqilu ɗaya ne daga cikin khalifofin bani Isra'ila bayan annabi Musa annabi Musa ya khalifofi kamar yadda aka yi khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali to annabi Musa ma ya yi khalifofi na farkon su shine Yusha'u ibn Nuni Yusha'u dan Nunu sannan Kalibu dan Yohana sannan Hizqilu shi wannan na uku ne to shi yana daga shi amma tun zamanin annabi Musa duk wani khalifa annabi Musa annabi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam shi babu annabi bayan sa shi yasa yake yace laukana nabiyun ba'dina kana Umar akwai laukana nabiyun ba'dina kana Abubakar gashi nan dai iri iri to amma lakin sai dai kawai khilafa ta musulunci sai ukuwa ta islam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karafa a wulakanta malaman nan nawa duk da babu annabawa ba na sai ce ulama ummati ka anbiya bani isra'ila malaman al'umma ya rubuta gani manya manyan nan wanda za su zo su rike addinin nan yanda ka san annabawan bani isra'ila haka suke lakin la nabiyya ba'di sai dai kawai babu annabi ne a bayana dan haka haɗari mu sai ta Imam Malik Maliku ne Shafi'i ne Abu Hanifa ne Ahmad bin Hanbal ne kana faɗin su kana ganin su a wulakance to ba karamin hadari ka jefa kanka a ciki ba wayannan malaman kai malaman malaman ka ma ba su shawo ko digon tarfin digon abin da suka sani malamin da ya zauna akan minbarin manzon Allah bai fi shekara 8 da rasuwar manzon Allah ba ya zauna bai fi shekara 8 da rasuwar manzon Allah ba aka haike ya rayu a matsayin tabi'i ya rayu da sahabbai a gurin sahabbai karatu su Abdullahi ibn Umar a gurin su yayi karatu to sunafi wal madani a gurin su yayi karatu sannan malamai 70 da suke cikin masallacin annabi kai in ka je madina to wannan shine ake ce masa alimul madina gaba ɗaya malamin madina imamu daril hijra ake kiransa malamin gidan hijran manzon Allah shi imamu ne to mutum 70 ne a masallacin manzon Allah tabi'ai da suke koyar da addini gabaki ɗaya suka yi ittifaki ba wanda ya kamata ya hau minbarin manzon Allah shi gaba da koyarwa sai imamu malik dan haka kuma shine shugaban duk wani malami duk wani malamin hadisi da ake ga malamin sunna malamin hadisi to ya sha ruwan imamu malik ne tunda imamu malik imamu shafi'i haka ya zauna a gaban sa yayi karatu daga farkon bismillah har ƙarshe imamu malik ya koyar da shi mu wadda ya koyar da shi dukkan karatukan nan a gaban imamu malik imamu shafi'i wannan har imamu shafi'i yana cewa shi kaga imamu shafi'i yana da mazhabin sa yace amma ja'alta malikan hujjatan ima baini wa bain Allah na sanya imamu malik hujja ne tsakani na da Allah idan naje lahira Allah ya tambaye ni dan me kai addini iri kaza iri kaza iri kaza zan ce imamu malik ne koyan mu kawai ba zan ce ga aya ko hadisi ko me a gurin malik na koya ne saboda tariya saboda kuma sanin sunna ai jahilin sunna shine kai musu malami duk wanda kaje yana suka malami jahili ne ba ahlus sunna bane ahlus sunna shi ya sa duk wanda ya zagi malami to ya kafirce wa alqur'ani don me ake yin malami me za ake yin malami ai ga qur'anin nan ga qur'anin nan dauko ka sa shi sai aje shi ya koya maka kansa ga littattafan hadisai nan dauko suka saka su a gaba su koya maka kansu ya za ka yi ka koya ya za ka yi ka koyi qur'ani ta yin malami ya za ka yi sunna to Allah ne ya ce a tambayi malami a yi koyi da malami fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun Allah ne ya ce malamai su yi aikin da suka yi ake cewa sun yi mazhaba shi ya ce su yi yace law annahum radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum sortin out Allah yake in da ake kun mayar da matsalan addinin ku ila ulil amri minkum zuwa wa'anda suke su ne asalin suka yi possession din addini suka mallaki ilimi la alimahu alladhina yastanbituna minhum wa'anda suka kai grade suka high level na ilimi za su iya sorting out fahimta daga cikin alqur'ani da hadisi da sun sani su gamu aikin da imam maliki sorting out idea from kitab al sunnah aikin da imam shafi'i sorting out idea from kitab al sunnah aikin da imam ahmad bin hanbali yake kai kana karanta aya abinda ayan nan take only tana direction din ka ne kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza idan na dauko wani aje maka qur'ani nake maka yanzu Allah yake kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza wanne ne na dole wanne ne na mustahabi wanne ne na makaru sai wanne ne na ja'izi zaka iya bambance mu wayannan su suka yi mana wannan suna ruba great gravity na commandment da aka bayar wannan gravity sa ya kai ga level din ya zama compulsory wannan kuma gravity sa yanzu kamar misali Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza halaltum fasadu in kun gama aikin haji ku yi farauta to ka zama an ignorant somebody wanda ya karanta abu sama sama in kun gama aikin haji ku yi farauta ba dan malamai sun ga mana wani irin farauta ake nufi ba to duk wanda ya gama aikin haji sai ya shiga jeji ya nemi wani dabba ya kashe ko ba haka bane to sai suka ce wannan amrun ne bil ibaha ba amrun bil wujubi bane cewa kada ku yi farauta kafin ku yi aikin haji to yanzu kun gama aikin haji tunda kun gama aikin haji an dauke an yi listing din wannan hali din in kana so ka je kai farautar ka kamar yanzu a cikin suratul juma'a ko idan nudiya li salati min yawmi juma'ati fas'au to wannan fas'au amrun ne bil wujubi ku tafi sallah dan ka ku rufe shaguna ku bar wajen aiki kai kuma ka tafi juma'a dole ne to kuma fa sai ka ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katira to idan an gama sallar juma'a inda wannan fantashiru fil ardi nan commandment ne wanda yake nuna cewa nafsare kai wannan abu ko to da kana gama sallar juma'a dole a kori kowa a masallaci a rufe kowa a ci kuma kowa sai ka shiga gari to ba haka ake nufi sai aka ce wabta gumi falillah da a ce kenan dole ne mutum sai ya sayi wani abu ya sayar ran juma'a kai kasuwanci no nan wannan amrun ne bil ibaha da can kafin sallar juma'a an ce ka bar shago ka bar kasuwa to yanzu tunda an gama no problem kowa ya je ya nemi abin da zai in kasuwancin kake ka je in ofis ka je kowa ya je ya abin da ya dama amma wani dole ne ka je saboda haka aikin su ne shine ma'anan istinbadin da Allah ya ce da waɗanda suke da kyakkyawan ilimi za su iya sorting out dan haka aikin su waɗannan malamai aikin da suka yi duk wanda ya soke su fasiki ne ba mutumin kirki bane ba mutumin kirki da zai soki wani abu ka tawa Imam Malik ko Imam Shafi'i ko Abu Hanifa ko Ahmad bin Hanbal to a ina za ka samu addini in dai Ahlus Sunnah wal Jama'a ne in ba su ba wurin zama za ka samu Imam Malik da kai Imam Shafi'i shi Imam Shafi'i ke koyar da Imam Ahmad bin Hanbal shi Imam Ahmad bin Hanbal shi ya koyar da Imam Bukhari Imam Bukhari yana duniya ya zo duniya ne yana jin labarin Imam Malik bai ma taka ganin sa ba labarin yake yi bayan da sun Imam Malik da shekaru tukunna aka yi Imam Bukhari dan haka shi jikan bi almajirin Imam Malik shi ya koyar da Imam Bukhari duk wannan magana ai Imam Bukhari ba wai ya rubuta littafin hadisi from upside bane ai na ya samu hadisi shi abin da ya kawai ya tattara wasu hadisai ne waɗanda babu shakka akan amma ya zo ya samu ilimi duk an gama Imam Ahmad bin Hanbal yayi musnad dinsa Imam Shafi'i yayi musnad dinsa duk waɗannan malaman sun yi makalatin su yazo yana ciccire daidai a ciki wanda ya ga ingancin hadisin ya zama sahihi ne to sai ce bari tunda da a haɗe suke bari in ware muku wanda kawai in ka duba wannan littafi na duk abin da gani a ciki hadisi sahihi ne aikin kawai da yake kenan amma ba wai shi ne ya je tattaro yayi wannan aikin shi kuma imamu Muslim shi almajirin imamu Bukhari yayi karatu a ba dukkan karatun sa yayi ba amma dai yayi karatu mai yawa a gurin imamu Bukhari shi imamu Muslim to amma sai yayi irin nashi salo na tattara hadisi ba irin salon Imam al-Bukhari kuma sharuɗan sa ba irin sharuɗan Imam al-Bukhari bane shine bambanta sai kuma Tirmidhi kuma almajirin Imam Muslim sai so, duk wa'annan ka to channel din Imam Malik ne duka daga wurin sa ne suka samu karatu nan Allah subhanahu wa ta'ala wato shi wannan Hizqilu shine khalifan Annabi Musa na uku ana ce masa Hizqilu dan tsohuwa me yasa ake ce masa dan tsohuwa aka ce mahaifiyarsa ta kasance wata tsohuwa ce wanda ta tsufa tukub amma ba ta haihu ba shine ta roƙon Allah Allah ba ta haihuwa a tana tsohuwar sai Allah ya ba ta haihuwa ta samu ta aiki wannan shi Hizqilu wannan shi yasa ake ce masa dan tsohuwa ba a danganta shi zuwa ga babansa Imam Hassan da Muqatil suka ce shi ake kira Zulkifli Hizqilu kuma shine Zulkifli don me yasa aka kira shi da Zulkifli aka ce saboda ya dauki nauyin jinin Annabi 70 sun tafi suna wa'azi shikenan Yahudawa suka kewaye su suka kewaye inda suke suka ce da sai sun kashe su to shine sai ya sa sauran annabawan 70 suka sulale ta wata hanya ne suka tafi suka sulale suka tafi shi sai ya tsaya da ya tsaya sai kafiran Yahudawa suka zo suka same su suka ce ina ƴan uwanka sai ce ban san inda suke ba sun tafi wani guri sun bar ni anan to kuma sai Allah ya kare shi daga kisan su suka ji tsoron taɓa shi sai suka kyale shi suka kyale shi shine sai ya wuce da ya wuce sai ya je ya samu waɗannan mutane mutum dubbai ɗin dukkansu matattu sai ce ka Allah ne iko ne bisa komai yanzu fa Allah in ya ga dama sai ya raye wayannan mutane sai Allah ya aika masa cewa ya hizkilu sai aka bashi annabta sai ya hizkilu kana son in nuna maka yadda kake raye matattun ne yace eh sai ubangiji yace masa kira su sai ya kira su yace ya ku kasusuwa sannan ya saki kiran su na biyu yace ya ku jikuna da suka rube Allah yana umurninku ku yi tufa da fata fata ta lullube jikinku sai kawai ya ga fata tana tashi tana lullube jikinku nama yana ja yana jawuwa yana zuwa jikin naman ga wanda ya fita daga jiki yana mannuwa kasusuwa suna harhabuwa shikenan sai ya ce musu ya ku dukkunan da suka rube suka mutu Allah yana umurnin ku ku tashi da izinin sa yana fadin haka duk sai suka miƙe suka rayu wannan ita ce hikayar da aka samu ta wajen Imam Hassan da Imam Muqatil akan wayannan wanda Allah subhanahu wataala ya kace su dan haka yace wayannan allobani ta kace su kuma ahayahum sannan sai Allah subhanahu wataala ya raya su bayan sun mutu inna Allah kusani shi Allah lazu fadlin ala nasi wallahi ma abucin yin falala ne ga mutane walakinna aksarun nasi sai dai yawancin mutane la yashkuru da ba su gode wa ni'imar Allah ba su gode wa falalan da Allah subhanahu wataala ya musu na'am
wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna Allaha sami'un 'alim
wa qatilu dan haka ku yi yaki fi sabilillahi dan daukaka addinin Allah kar ku ji tsoro to wannan ku kike da karfafa cewa ba alloba bane su dai an gansu a mace da gansu a mace malamai suka yi tana su tattaunawa wayannan me yasa suka mutu me kake su an dai tabbatar sun mutu kuma Allah ya raya su amma me yasa suka mutu ba a sani wayannan suka ce ai sun yi gudun yaki ne wayannan suka ce ai sun yi gudun alloba ne to amma hakika aya da ta biyo baya da wanda take baya can suna nuna yaki tana nuna yaki ne alam tara illazina kharaju min diyarihim wa qulubuhum hazara al-maut dan tsoron mutuwa to mun ji mutuwa kawai nan za a iya ittifaki da mai cewa alloba da mai cewa yaki duka tsoron dai mutuwa a kai gudun alloba tsoron mutuwa ne gudun yaki tsoron mutuwa ne amma can baya dama an fara da maganan jihadi ko ayan da ta fara magana wanda mun karanta ta yi magana ne akan jihadi ko to tunda ta yi magana akan jihadi ne dan haka yana nuna jihadi ne nan ayan da tazo baya kuma sai tazo ita ma tana maganar jihadi wa qatilu fi sabilillahi wa lam anallahu sami'un alim dan haka lalle wancan gargadi da aka yi masu gudun yaki kar su yi gudun yaki tun daga shi an sake karfafa gwiwar su an ce wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaki da daukaka addinin Allah wa alam ku san annallahu cewa Allah sami'un mai jin dukkan zattutukan ku ne alimin masani ne da dukkan halayenku dan haka ku rinka gudu a wurin yaki yana jin ku yana jin hala yana sane da halayenku shi zai kare ku daga dukkan abin da kuke tsoro nan
man zallabi yuqidu Allah qamdan hadana fa yudai fa lahu adatan qasira wallahu yaqidu wa yamutu wa ilayhi turja'un
man zallabi yuqidu Allah qardan hasanan wa lene zai ba wa Allah rance rancen kuma ya zama rance wanda yake mai kyau ko yudaifuhu lahu Allah ya ninka masa wannan rance adaafan kathira ninki ninki masu yawa nan saboda jihadi yana bukatan kuɗi yana bukatan tanadi yana bukatan shiri dan haka shi yasa aka kawo wannan aya cewa to in za ka je jihadi fa mara ke tallabawa mai shi kana da doki biyu ka ba da ɗaya ba ɗan uwanka kana da takobi uku ka ba wa ɗan uwanka ɗaya kana da ɗan abin da ka aje je ka tanada ka ba wa ɗan uwanka duka wannan rance ne to yahudu da yake la'anannun Allah ne da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta wannan suka ce tabbi yau kuma Allah na neman rance saboda lalacewarsu to ai nan wato matsalar kenan masu direct translation wanda zai ce in zahiriya kawai daga an ga aya zahirin ta ne zaka fassara to qur'ani ba haka yake ne nan abinda ake nufi me yasa aka ce rance abinda yasa aka ce rance wai abin nan idan ka bada shi ina ce a lahira za a baka to tunda a lahira za a baka sai kaman ka bada rance wanda za a biya ka a lahira na to Allah subhanahu wataala ya ce wa zai ba wa Allah rance rance mai kyau fa yudha'ifuhu lahu adha'afan katira ya ninninka masa ninki ninki masu yawa to rancen Allah kuma shi dai kawai kana nufin kai ba kanka rowa sai Allah ya sa maka rowa amma shi rancen Allah ba sai a lahira ba a duniya ma in ka bada wani abu don Allah to Allah zai ninninka maka ya ƙara maka albarka ya daɗa buɗa maka hanya shi yasa Allah watakila kanawa suka fi mu arziki a arewacin Najeriya saboda su suna da bayan mu haka wai mutum za ka ga kun shiga mota sai shiga kamar keke na sai yanzu da ake shigar nan sai ka kiro kuɗi za ka bayar kawai sai ka ji ce a ai wannan ya bayar shigon ku kuma yasa sai Allah ya ba da lada Allah ba da sa sai ce amin shi fitansa da safen nan bukatarsa ku ce Allah ya ba da sa'a to wannan abu da ya fita nema ya tabbatar sai samu ya tabbatar zai samu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya bada kyakkyawa daya Allah zai nuna masa kyakkyawansa goma sayyidina ali ya yi demonstration din wannan wani lokaci wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya fita matar sayyidina Fatima ba ta da lafiya ya tace ya nemo mata afur ta ci din bakin ta dan yi dadi yayi yawo yawo da kyar ya samu afur guda biyu ya samu hanya ya kusan isa gida sai ga wani yaci daga wani sai ce imamu ali afu na ya nuka da Allah ba ni daya wannan fatu ba da daga neman mata to ya dauki daya ba shi ya dauki daya ba shi ya je ce mata gashi guda biyu na samu amma wani miskini ya tare ni dole na ba shi daya tace ai ba damu alhamdulillah wancan ne namu shi kenan sai aka kawo kwandon afu lo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki afu guda goma sai ce a kai wa sayyidina Ali sutan duk da ba san me me ya faru ba shi wannan sahabi sai ce annabi yana cewa sayyidina Ali kofa ne na ilimi sai bari in jarraba ilimin sayyidina Ali sai ya dauki ɗaya sai ya boye sai kai masa kar ce ya yi sallama sayyidina Ali sai ta abin ne ya kawo maka guda tara annabi ya kawo maka sai ni kuwa ce guda tara ya ce ba wuri na ba ne ce wallahi wurin ka ne ya wallahi ba wuri na ba ne kamar wani ba inda za a yi ya zama guda tara in dai wuri na ne ya kamata a sunan ne ya zama goma ita ne da gara ka cewa in dai wurin ka ne dole a sunan ne ya zama goma ya ce yaya Allah zai saba alƙawari Allah ya ce alhasanatu bi ashri amsaliha abu kyakkyawa ɗaya zan ba da sakamako guda goma yanzu ba da afin ɗaya a bani guda tara yace in dai ni ne tun da na ba da guda ɗaya kuma Allah ya ce goma yake ba so afin ɗin nan goma ne sai ya sa hannu zai ce kai Allah Allah ya baka sai ya ce wallahi guda goma ne yace dama na yi ne jarraba ka ne yace ai mun abin da Allah ya ce ba ma shakka a kan saboda haka in ka ga kai baka samu ba imanin ka ne bai kai ba in dai kai alheri Allah ya ninka ma goma to imani ka ne bai kai ba amma Allah ya yi alƙawari tabbas in ka yi alheri Allah zai maka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu rana da za ta wayi gari sai mala'iku biyu sun sauka da asusu ba wannan ya ce Allahumma a'ti munfiqan khalafa wannan ya ce Allahumma a'ti munfiqan talafa wannan mala'ika ya ce Allah muna roƙonka duk wanda yake alheri ka kawo masa ƙari ka kawo masa canji na abin da ya bayar wannan kuma ce Allah duk marowaci mai tsoro ka ƙara masa talauci ka rinka sake asara sun Allah ce kullum sake ya ce an samu wani wanda aka sau da yawa wani malamin yana ce mana idan ka fita wata bukata Allah kan turo maka wani bawan wani lokaci haka kawai zaka fita bukatanka ko neman wani abinka ya makale ko menene sai ka samu wani a kofar gida mai gida lafiya lai wallahi ina nan neman taimako ne yau din nan kaza 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 to in sha Allah in baka bashi ba baka zama makasa ba Allah ne turo maka mai jarabawa kada za ka je wuri na kacin taimake ka masa bukata to ga nawo fara mu gani ko kai zaka masa in ka masa in ko sha insha Allah ko in ka bashi ka biya masa bukatar sa in ka je zaka ga naka taki to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake to Allah subhanahu wa ta'ala yake wa zai ba wa Allah rance dan haka rancen da yake nan a duniya ma zai baka kuma a lahira kuma ya biya saboda haka rancen Allah babban rance ne wa idha'ifuhu yaninka masala yaninka ki lahu gare shi adha'afan katira linke linke masu yawa to da akwai maganganu da akai da yawa akan linke linke masu yawa din nan amma da yake lokaci ya bullo za mu hakura za mu tsaya a nan اللهم صل وسلم وبارك وعليم على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا ذكر بالإذكار ما يسرون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.